This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yako makerin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 12 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
To baba Isra'ila ta faɗi cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan kungiyar Hamas, amma har yanzu tana kokarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. A jiya Litinin, ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Rasha ta yadda da kalaman da Papa Roma Francis yayi a lokacin wata hira da kafar yada labaran RSI ta Switzerland kan cewa ya kamata Ukraine ta hau teburin tattaunawa da Rasha.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa bayan sace yaran makaranta 287 a Kaduna, wani shirin gwamnatin tarayya ya ce akwai makarantu a jihohi 14 da ke fuskantar barazanar masu satar mutane.
Ba wata ƙasa da za a ce za a zo a kwashe yara kamar 287 sai ka ce allurai ne suka zube, a ce wai ba za a ji motsinsu ko numfashinsu ko wani abu ba. Ya kamata a ce Najeriya ta wuce inda take yanzu.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya na Ali Mustapha Sokoto, wanda a yau shirin zai ci gaba da duba halin da ake ciki a jamhuriyar Niger biyo bayan dage wasu takunkumai da kungiyar ECOWAS ta azamata. Muna kuma dauke da sakon watan Ramadana daga Imam Sa'idu Al-Had Bawa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Isra'ila ta faɗa a jiya Litinin cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan kungiyar Hamas, amma har yanzu tana kokarin tantance ko an kashe shi ko yana raye. Harin da ake kyautata zato an kai a maboyar Marwan Isa ya faru ne a tsakanin ranar Asabar da Lahadi, a cewar kakakin rundunar sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari a lokacin da yake bayani a wani taron manema labarai a jiya Litinin. Hagari ya ce harabar ginin da aka kai wa hari a tsakiyar Gaza, wasu shugabannin kungiyar Hamas biyu sun yi amfani da shi, cikin su har da Isa, wanda Isra'ila ke zargin yana daga cikin waɗanda suka kitsa harin ta'addancin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isa shine shugaba na biyu mafi girma a reshen soja na kungiyar Hamas. A jiya Litinin, ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Ina kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ƙara hurawa kungiyar Hamas wuta akan ta gaggauta sakin dukkan mutanen da ta yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba, a cewar Israel Katz. Dole ne dai kwamitin ya amince da matakin ta hanyar kada masa ƙuri'a. A halin yanzu, mambobin kwamitin da yawa, ciki har da Amurka, Birtaniya da Japan, sun sanya kungiyar Hamas a matsayin ta ta'addanci a cikin dokokinsa na cikin gida. Katz ya yi jawabi a taron kwamitin sulhun da ya kunshi ƙasashe 15, wanda Amurka da Faransa da Birtaniya suka buƙaci a yi don tattauna batun wani rahoto da Pramila Patton ta fidda, wato jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman akan cin zarafin mata a lokutan da rikici. A jiya Litinin, Kremlin ta yadda da kalaman da Papa Roma Francis yayi a lokacin wata hira da gidan rediyo da talabijin na RSI a Switzerland kan cewa ya kamata Ukraine ta samu ƙwarin gwiwar hawa teburin tattaunawa da Rasha shekaru biyu bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Dalilan Papa Roma na so a yi sulhu masu sauƙin fahimta ne, abinda kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai kenan. Peskov ya ce shugaba Vladimir Putin ya sha nana ta cewa a shirye Rasha take ta yi tattaunawar samar da zaman lafiya. amma abin takaici kalaman Papa Roma da kuma waɗanda sauran bangarori suka yi ciki har da namu a baya-bayan nan sun fuskanci rashin karbuwa sosai a cewar Peskov. Putin yayi ta yin tsagaita ayyukan soja a fagen dagar da ke gefen sa, wani mataki da Ukraine ta yi watsi da shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam zace sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan rahotanni sun ce wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ya lissafo sunayen wasu makarantu a jihohi 14 da kuma birnin tarayya Abuja a cikin jerin waɗanda ke fuskantar barazanar hare-hare ƴan bindiga da masu garkuwa da mutane biyu bayan sace ɗaruruwan yaran makaranta a jihar Kaduna. Duk da cewa babbar jami'ar shirin gwamnatin na kula da tsaron makarantu Hajiya Halima Iliya bata bayyana takamammen jihohin ba, amma wasu kafafen yaɗa labarai sun rawaito cewa yawancin jihohin na arewaci ne da kuma gabashin Najeriya. Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya, ya mun fashin baki akan wannan batu yana mai cewa
baba za a iya cewa dukkan abubuwan guda biyu ne suka saka aka samu irin wannan matsala da ake samu. Da farko mu duba waɗannan jihohi guda 14, idan ka ɗauke su ka cokan za ka ga cewa sun fi kashi 2/3 na wato yawan ƙasa da ake da ita a Najeriya. To kaga abu ne mai wahala a ce an iya saka ma'aikatan tsaro da za su iya kare waɗannan jihohi guda 14, inda har ba fito da wani tsari na wato fasaha irin ta zamani wajen tsaro ba. Kuma tun baya ba ake ta magana, ko da yake naji kwanan baya babban ministan tsaro yana magana za su kawo wannan irin dabarar zamani. To ai wato jiya ya kamata a ce an yi ba, yau ba ko gobe. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da yake ciwa Najeriya tuwa a ƙwarya. Kaga ba wata ƙasa da za a ce za a zo a kwashe mutane, a kwashe yara kamar 287 sai ka ce allurai ne suka zube, a ce wai ba za a ji motsinsu ko numfashinsu ko wani abu ba. Ya kamata a ce a wannan marar da ake ciki ta yanzu, Najeriya ta wuce inda take yanzu, ya zama akwai na'urori da duk wani inda aka yi wani motsi ya zama cewa an samo hanyar da za a gano inda ake irin wannan ta'annaci.
Kamar yadda ka faɗa cewa ya kamata Najeriya ta samu na'urori da fasahohi na zamani don saboda kawo ƙarshe wannan al'amari da ke faruwa. To amma kafin hakan ma mutane na mamakin kullum ana tattaunawa da waɗannan masu satar mutanen a tawayen tarho, kuma za a iya bibiya tawayen tarho a gano ta inda suke, a yi amfani da hanyar sadarwa a gano ta inda suke don saboda a kama su ko kuma a kubutar da waɗanda aka kama. Ya kake ganin wannan batun?
Gaskiya ne baba, babu irin abubuwan da ba a cewa ana yi gwamnati na yi kan wai da ya kokarin amfani da wayar tarho. Kwanan da ba kamance ba za a ga cewa an soke layuka na wajen mutum miliyan 10 a Najeriya, wai ba su haɗa layin su da shaidar katin ɗan ƙasa ba, wanda an yi haka ne a faɗar gwamnati domin a sami hanyar tsaro ko kuwa inganta tsaro na mutane na amfani da waya. Abin da ya fi zama a ala shi ne yadda ake tsari irin na dama, wanda informants ɗin nan yanzu saboda gwamnati ba ta iya biya su ɗan ta'adda su suke amfani da informants yanzu, suna ba su labaran abubuwa wanda suke amfani da su wajen aikata irin wannan ta'annati. Informants na gaya musu inda babu ma'aikatan tsaro su shiga su yi abin da suke so, su ciro su yi rawar gaban hantsi a wuraren nan.
Malam Nasiru Zaharuddin kenan akan batun tsaro da kuma satar mutane a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Mm. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na fuskantar gibin kudi na kusan dala biliyan 10 don sayan makaman sojan Amurka da ake bukata domin maye gurbin waɗanda aka tura wa Ukraine, gibin da ke bukatar karin kudi daga majalisar dokokin kasar, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaro. Ba mu hango wani zaɓi ba, baya ga yin ƙari a kasafin kuɗin ko kuma sa kuɗin a cikin kasafin kuɗi don a iya sake sayan makaman da aka fadda, abinda mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks ta faɗawa manema labarai kenan a jiya Litinin. Ta yiwu muna buƙatar kusan dala biliyan 10 don sake sayan komi duk abinda muka tura zuwa Ukraine ta ɓangaren makamai, abinda wani jami'in daban ya faɗawa muryar Amurka kenan. Jami'an Pentagon na sa ran samun kuɗin don sake sayan makaman da aka rasa a ƙarin kuɗin da gwamnatin Biden ta nema, wanda suka hada da ƙarin biliyoyin kuɗi don tallafawa Ukraine da Isra'ila da Taiwan. Kodayake har yanzu majalisar dokokin bata amince da kudurin ba, saboda takaddama da ta taso akan kashe kuɗaɗe da kuma tsaron kan iyakokin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin kasafin kudin gwamnatinsa na shekarar 2025 na dala triliyan 7.3, wanda da wuya ya samu karbuwa a majalisar dokokin kasar da ta rarrabu. Biden ya yi bayani kan kudirin a yayin da ya je New Hampshire don bayyana wa Amurkawa shirinsa na ƙara haraji akan masu hannu da shuni da kuma jaddada kudirori da abubuwan da ya sa a gaba don jan hankalin masu kada kuri'a a jihohin kasar da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe. A yayin ziyarar da ya kai Goffstown, Biden ya sake gutsuro kaɗan daga cikin jawabin da ya yi kan halin da ƙasa ke ciki a makon jiya, da nuna yadda ya bambanta da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba Donald Trump, da yake magana a wata cibiyar bayar da agaji ta YMCA a jiya Litinin. Ya sake kawo batun nan mai mahimmanci a siyasar ƙasar, wato tsarin lafiya da fansho ga tsofaffi.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu ko ga Ali Mustafa Sokoto da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Wanda ban yi laifi ba yana gidan kaso a saki shi, yanzu an misali ba zan ce wannan da suka kama su saki shi, sun ka zama da cikin waccan ƙungiya ko a saki shi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsakan waya. Da farko muna taya mu murnar shiga wannan watan mai alfarma na Ramadan. Allah ya sa mu shi lafiya mu gama shi lafiya. Gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Niger tana ci gaba da yin shiru abinta game da abubuwa guda uku. Na farko, har yanzu bata ce ofan ba game da cire mata takunkuman da ECOWAS ta yi tun ran 28 ga watan Fabrairu da ya gabata. Na biyu, har yanzu gwamnatin nan bata ce ga abinda take nufin za ta yi da hamararren shugaban kasar Mohamed Bazoum da suka yi wa juyin mulki ba. Sannan na uku, wanda watakila shi ne 'yan Nijar suka kagara su ji, shi ne shin har yaushe gwamnatin nan za ta yi tana mulki ne, domin har yanzu bata fito da jadawalin da zai nuna cewa ga ranar da za ta maida kasar a hannun 'yan siyasa ko kuma hannun demokuraɗiyya ba. A maimakon haka, gwamnatin ta Nijar tare da Mali da Burkina Faso sun fi ba da ƙarfi gaba da sanarwar cewa sun haɗa ƙungiya sabuwa ta ƙasashensu guda uku da za su tunkari al'amuran ta'addanci, inda za su yaƙi 'yan ta'adda da 'yan jihadi da 'yan kidnapping da sauransu. Yayin da wannan take faruwa, Nijar tana da yiwuwar ta fuskanci martani mai gauni daga wajen ƙasashen yammacin Turai, bayan ziyarar da Prime Minister Nijar ɗin Ali Mohamed Lamin Zini ya kai a wasu ƙasashen da su ƙasashen yammacin Turan ba sa shiri da su, wato ƙasashen irin su Rasha, Iran da Turkiyya. Me zai faru ga miliyoyin dalolin tallafi da Nijar ta saba samu daga ƙasashen duniya nan da ta fusata ba yanzu, irin su ita Amurka ɗin, su Ingila, Faransa da sauransu, wanda kamar yadda muka ce ba sa jin daɗin wannan sabuwar soyayyar da aka kulla tsakanin Nijar da su Rasha, Turkiyya da kuma Iran. Wannan su ne tambayoyi na ƙarshe da za mu ansa a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin muhimman 'yan siyasa guda biyu da suka taɓa takarar shugaban ƙasa a Nijar ɗin, wato Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intanakar Alassane. wanda kuma sule mummuni bar mu wakilin mu ne mai ya zauna ya gudanar da wannan muhawara tsakanin su
saboda menene matsalar da aka samu da France ɗan security ne a cikin kasashen mu sun zo sun kasa shekaru da shekaru sun kasa gyara kullum ana tunka ana walwalewa ne kuma ba a ga abun da suka abkata ba ni na faɗi shi cikin program din da nake kai a kore shi na amfanin sojojin ga na France da na America da na Italy da duk waɗanda Allah ina amfanin su in ku zo sojoji sojojin wata ƙasa zai zo ya yaki da sunan mu ba ta yi wa wani dan wata ƙasa ya ka zo ka ce shi ne zai tsare ma ƙasar ka kenan amma ka ayi wannan a ta yi ka hidda wancan ka hidda dan Faransa ka kaman da risi kuma risi interior su ne suke biya iran interior su ne suke biya turki interior su ne suke biya
kanti su ba sa wasa ba sa wasa da aiki kuma ba sa bukatar komai ga kasashe masu tasowa illa kawai su taimake su
ba da Allah duk wannan dijiki na kunne kaka zaka ce risi ba ta bukatar wani abu ko kace iran ba ta bukatar wani abu wannan zancen ƙarya ne in haka nan ne turki ta maido mana miliyan 200 mu da bazun ya kai a sayo mana kaya ICC maido mana sai su ba mu kayan yaki banza deja sun ci amfanin Niger na sun ci amfanin Iranium da petrol na Niger saboda kayan yaki za mu sayi wajen Turki mu sayi su wajen Iran watakila Iran mu sai da mata Iranium kin mu cin rifi kayan yaki za mu sayi wani ni suka taba ba mu kyauta kai ni har yanzu ban taba shi inda aka ce rifi ta ba mu wani kayan yaki kyauta ba ko Iran ta ba mu kayan yaki ko Turki ta ba mu kayan yaki me na shi America ta ba da na shi France ta ba da kayan yaki kyauta kinan mutane su yi hankali kasan nan mu da ayyukan kasan nan mu za mu gajanta ba mu bakin ciki Allah sa a tsaye wajen kirjin din Niger ta ce mu amanna da shi in dai cikin riban Niger ne ba cikin riba aljuhar saboda menene matsalar ɗan siyasa ɗan siyasa in ka tafi wata ƙasa ka yi alaka da ita alakan nan za ta sa aljuhun ka ciki kenan ka ashe su ma su jan da sun tafi wagga alaka a yota ne saboda aljuhar su saboda gobe in ma sun sabka da iko za su ci gaba da ci ayi abu wanda zai amfani
sun sanya yana haka nan kuwa
wannan yake haka nan ai soyin shi ma mutum ne ko ko ba ka sani ba ba soyin shi nawa aka kamo tare da yan ta'adda wanda suke hada kai da yan ta'adda ana kashe ne ba ka sauko nawa ba gendarme nawa aka kamo gendarme nawa aka kamo duwan nawa aka kama matuta su ba yan adam bane ba kamar kowa bane ba yanda ka ga dan siyasa akwai matuta cikin yan siyasa haka ne an da akwai matuta cikin sojawa
president Tahir Jumba menene fa'idar wannan sabuwar alƙibla da Niger ta dosa karkashin hulɗar da suke kokarin karfafa da kasashen nan da muke magana
abinda muka so mu hulɗar da an karkafa da su ta ci gaba ce dan bayyuwa din da arzikin da Allah ya ba Niger a ƙasa
menene arzikin da kake magana tunda
wata arzikin da kake magana kaga da farko Iranium ai mamaki ake ba a ce mu da cikin talaukawa cikin duniya na ƙarshe
Iranium din nan sama da
shekara 50 ake so da sana sanye amma akwai shi ana ayyuka kuma Aisha gona su 50 ko su 100 ma ana ala adar shi da akwai shi Niger da yawa akwai shi da yawa da dama Niger akwai mun fitar Niger akwai zinariya Niger akwai su karuwa da dama wasu masu daraja wanda aka yi kayan jirgin sama wanda aka yi kayan jirgin ruwa akwai su da dama cikin Niger to in ana son Niger ta cigaba gobe dole sai ai tana da tsaro
me zai sa ba za a ba talaka damar yayi noma shi da kanshi san
dole ya ga mun gure shi
ai tsara don kai ya
kai noma samun kudi ce da Niger ake gamu da abinci a abincin da gani ce da yake ake kun ga wanda adda shi tura mishi sai shi ba ga shi tura shi ba kasan shi da shi amma Niger in an tashi Niger da Mali da Burkina bai kamata a ce muna sayan shinkafa ko wani falawa kasan waje muna aiye mu kanmu in an kai tsari shekara biyu ta uku an kare kokon bara ai jiwa da kokon bara na neman abinci cikin duniya kasar kasar na uku Faransa sun kai zamanin soja dubu guda da dari biyar menene ma'anar zaman su ba ba su kan kamu da komi ga su da komi saman samaniya su ga abin da ake ciki ko sun tsuga ko gidan kake suna ganin ka an ba su da dangin ta'adda
kana ganin
ko sai ai gani
kana ganin kamar ita Rasha za ta iya yin waɗannan abubuwa kamar yadda a baya Amurka ta shayi ta kyautar shirgi kyautar makamai
Amurka da abin ta ka baka har Faransa duka wani ya baka tsohon kaya wani bi a baka
yanzu a bar jirgin akwai jirage sai santaran tuna na wanda America ta ba Niger
tun muna so da akwai su
2021
da 2022 mun gode amma akwai F-15 zuwa yaki akwai F-15 zuwa yaki akwai helicopter da kuma Apache ba su ba su da America
su ya kamata
na wani tukwamu babu akwai bindiga wadda mutum guda an kana da ita kana aikin jirgin sama kan kan jirgin sama da sama na yaki
ko aro ya kamata su
ba su ba mu aro ba su ba mu tota ba a sayar ma badda ba mu idiya
rashin tana iya mai aro yaro ya da zai
sa ka tabu da mali da burgen da suke
an ba su irin su
mali mali ko ba su da komai sojojin suna da wani jirgin 50 da wani abu na yaki da kan helicopter da yaki na abin dukan ba
kan maganar fa'idar irin abubuwan da kamar kasashen yammaci da su yawa duje ba kana ganin kasashen nan na gabasi za su iya yin su kwa misalin abubuwan da Tahir Jumba ya ta magana akai cewa za a iya samun kaza da kaza da kaza jiragen yaki da makamai
nan malam Bahaushe ya ce sanin mijin hankaka sai Allah su waɗanga abubuwa da kake gani duka ya danganta da jagorancin mutane iski jagororin namu suna da niyya kyakkyawa da ai haka nan kuma in ya zama na jagororin namu ba za su tsaya su kare riban nisa ba to aikin banza ne ko da ba su kai alaka ita da banza da kaɗe kamar gidan jiya ne noman goji saboda in babu jagoranci na kirki menene jagoranci na kirki a yi ma juna adalci saboda ka ga yanzu so yawan ga in suka taso suka inda adalci cikin kasa to komai zai tafiya daidai menene sai da adalci wanda bai yi laifi ba yana gidan kaso a sake shi yanzu an misali ba zo tun wannan da suka kama su sake shi cikin da daga cikin wancan kungiya ko a sake shi wadanda bayan Allah da ake rike da gidan kaso wadanda ma'aikatan bazin har da ina gani masu mushe tuwo su cikin su da masu tsaron shi duka ana kame da su a sake su wadanda bayan Allah da aka yi ma manda dare a sake su wani gaba rayu na kasa da suka ce dukiyar kasa an kafa hukuma amma hukuma har yanzu shiru kake shi hukumar nan ta yi aikinta a tsaye da shari'a a tsaye da doka da oda cikin kasa amma babu shari'a cikin kasa kuma kun zo kun bata da ikuwa kun zo kun bata da kasashen duniya babu wanda ke tare da ku kai har turki wannan da kake gani ba ta tare da shi babu inda za ka zuwa kamar ka sai da kare ne ka so biri shi na ba ta kare ba
za mu rufe da wannan batu dangane da rikicin siyasar da ake fuskanta a kasashen sahel gaba daya wasu na ganin kamar akwai yiwuwar yakin cacar baka a gear fraud ce turawan yamma da na gabacin duniya ke kokarin kaurar da shi su mero da shi nan a ci gaba da kafsawa a yankin sahel
ba a cikin wani yaki kuma ana ciki da ya sha mu turawan yamma sun kawo na yan ta'addanci su a da su
ana zargin su ne ana
zargin su ne babu register na yan ta'addan da anka kama babu shi da muhammadu su da basu suna da shi sosai duk shugaban kasashen da uku ga mu da dimbin arziki da kasashen mana yi muna aiwuci da kanmu muna aiwuci da kanmu amma mun samu yan tiyata sun kawo iko in ka diba duk abin da an kai babu da gaske ciki kasar uku shugaban da ya gurin an kasa kuna gani ana kashe mutane ana amsa dukiyar su ana cin zarafin mata da yara da ke ta'addanci kuma kowa sai ya ta'addaga akwai ba su kuɗi akwai ba su machine akwai ba su bin wurin su ake su kuma akwai masu kashe da su kowa ya san magana wanda take amma sai an yi a cikin hannu mun zo mu kama muku shefan sa har aiwa ne duk ƙarya ce burga ce amurka sun sani hoton ta sani rasha ta sani ba a mai yaƙin tsakanin su a nan ba zai zubi abin da shafin kai da ban yake mu tsare ƙasashen mu kare ƙasashen mu mu samu mu fara zan san tattalin arziki mu industry mu samu mu ne mu da mu ita da kanmu
ana kwatanta Niger da mafi tsaro a cikin waɗannan ƙasashe na IOS Niger ta shiga gaban su kwarai
duka ɗaya ne Niger abinda sa aka ana sa wuta ana sa ruwa Niger me yake haka Niger matsalar da shi yi mulki da ne sai ya zama magana duniya ya zama labarin da ya zama musiba cikin duniya me yasa haka arzikin da aka ni ya fi
ana cewa akwai yuwar kasashen mu na gabas da yamma suna kokarin mayar da yankin Sahel fagen yaki
wallahi biri yayi kama da mutum saboda in ka tsaya ka kwantar da hankalinka menene risi take so ga Niger menene risi take so ga Mali menene take so ga Burkina menene Iran take so ga Greece menene Turki take so ga Greece menene France take so menene America take so ai ya kamata sai ku tsaya ku yi nazari ku gani kamar wani yakin duniya ne na uku ake so ayi ne ba su da wurin yin shi ba su so ya gurbatar musu da yanayi sai suna so su maido shi nan bangaren kasashe na Sahel saboda da wasu manufofi
to kamar da muka ce wannan shine kashin karshe na wannan muhawara da su Alhaji Tahiru Gimba da Intanakar Alasan suka yi kwanaki suna yi game da abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi Niger da takunkumin da hukumomi da kungiyoyi na kasashen duniya suka kakaba ita kasa din muna godiya gare su da suka dauki lokacin wannan muhawara din a gaban wakilin mu Suleiman Barmashi ma muna gode mishi yanzu kamar da dan dukkan su Ali Mustafa Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington DC ku huta lafiya
to madalla yanzu ko ga nasihar azumi
Allah a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko sunana Imam Sa'idu Talhatu Bawa limamin masallacin Juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan cikin garin Bauchi ina jan hankalin ƴan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka na farko wannan azumi na Ramadana a rayuwar mu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata daya Allah ta'ala ya amince mana mu azumta to zai yi matukar abun mamaki ko zai zama abun mamaki ga musulmin da Allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumi wannan hasara ce mai girma gare shi kuma zai yi dan da na sani a rayuwarsa malamai suna cewa inda mun san alkhairin dake cikin watan Ramadana da mun so Allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba ɗaya Ramadana ne saboda alkhairin dake ciki bayan haka zan ja hankalin ƴan uwa wajen maida hankali akan sallah sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda azumi ya zamo haka kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullun kamar tagwayen juna ne da sallah da azumi da ainihin imani da Allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani wanda duk talaucin mutum dole ya yi su duk babin mutum dole ya yi sallah dole ya yi azumi sai dai in an waye gari bai da lafiya ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi amma ba a ce an dauke mai sallah ba ko an dauke masa azumi ba in ba da lalura ba to wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali aikin haji shi ma ibada ce ta masu hali da wannan mu maida hankali wajen yin sallolin nan musamman guda biyar cikin dare da yini kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar su ne Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnonin su ko cikin rukunan su ko cikin wajiban su ba to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to a takaice Isra'ila ta faɗa a jiya Litinin cewa wani hari ta sama da ta kai a Gaza a ƙarshen mako ya auna wani jigo a rundunar mayakan kungiyar Hamas amma har yanzu tana kokarin tantance ko an kashe shi ko yana raye harin da ake kyautata zato an kai a maboyar Marwan Isa ya faru ne tsakanin ranar Asabar da Lahadi a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari a lokacin da yake bayani a wani taron manema labarai a jiya Litinin. A jiya Litinin ministan harkokin wajen Isra'ila ya buƙaci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci tare da sanya mata takunkumi mai tsanani. Ina kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ƙara hurawa ƙungiyar Hamas wuta akan ta gaggauta sakin dukkan mutanen da ta yi garkuwa da su ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma wani sharaɗi a cewar Israel Card.
To masu saurare da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni. da ma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Calvin Baba Yakubu Makirini daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam.